فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايمك أرجو أن من الجيش وارتع الدين المسلم في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أبوديا الله سبحانه وتعالى يبان فيكم على رجل ومحمد الاسم البركة تجتكين أصبت القوير ونقل الحزري جهر بوتي تارية نيجيريا majalisi da muke karanta sirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga littafin nuriyyati min sirati sayyidil mursalin. Wannan majalisi shi ne majalisi na 70 a wannan yammaci na juma'a 8 ga watan Rabiul Akhir Habibul Akhir hijrar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara 1446 wanda yake daidai da 11 ga watan Oktoba na shekara ta 2023. Idan ba a mance ba, maudu'in da muke magana a kansa shi ne cutarwar da mushrikai suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda yadda ya dogi wajen kiran mutane zuwa ga bautan Allah shi kadai, takaita Allah maɗaukakin sarki da ibada, wanda hakan kuma ya saba abin da mutanen Makka suke kai na bautar gumaka wanda suka samu iyaye da kakanni a kai. Domin karanta misalai na irin nau'ukan cutarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fuskanta daga manya-manya jiga-jigai na Quraishawa, mun samu misalai har guda hudu da mawallafin littafin Yarbawa waɗanda suke fito mana da yadda waɗannan mutane suka yi ta cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da baki, sun cutar da shi da baki, sun cutar da shi da aiki. Wannan ma ya sa aka musu lakabi da al-mustahzi'un, ma'ana masu izbi. To har yanzu dai mawallafin wannan littafi bai rushe ba, yana kawo mana misalan irin mutanen da suka cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda wannan da'awa tasa da yake na kira zuwa ga kaɗaita Allah maɗaukakin sarki da ibada. Gabar da za mu tashi a kanta, inda yake cewa wa min jama'atil mustahzi'ina al-aswad ibn abd yahud az-zuhri al-qurashi min bani zuhrata aqwali rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Wannan shi ma yana daga cikin jama'a waɗanda suke cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Shi yasa anan yace wa min jama'atil mustahzi'in, daga cikin dandazon waɗannan mutane masu izgiri da kuma cutar da manzon Allah akwai al-aswad ibn abd yahud, mutumin da ake kiransa al-aswad ɗan abd yahud az-zuhri wanda ya fito da kabilar banu zuhra, al-qurashi kuma ba quraishi, min bani zuhrata aqwali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wanda ya fito da kabilar banu zuhra kawunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin shi wannan abin da zai bada mamaki, shi al-aswad ibn abd yahud, abin da zai ba wa mutane mamaki masu karanta tarihi, yana cikin kawunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, an uwan mahaifiyarsa, mahaifiyarsa Aminatu bint Wahab. Shi wannan Al-Aswad bin Abd Yaruf dan uwanta ne, duk da dai ba su hada uwa ɗaya guba ɗaya ba, amma ƴaƴan bakwani. Mahaifin Amina babban Al-Aswad ne, mahaifin Al-Aswad babban Amina ne, kenan ƴaƴan bakwani ne. Sunansa Al-Aswad bin Abd Yaruf bin Wahab bin Abd Manaf. To sai zamanto an uwa ne ga mahaifiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam. To amma duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai fuskanta daga cutarwarsa ba. Cutarwar da yake wa manzon Allah ba ta tsaya iyakar manzon Allah ba, hatta ne ga sahabbansa. Yace kana idza ra'a ashaban muqdinina yaqulu qad ja'akum mulukul ard istihza'an bihim. Ya kasance idan ya ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muqbili, in ya gansu suna tahowa yana zaune cikin jama'ar Quraishawa, idan ya hango sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna tahowa, yaqulu yana cewa qad ja'akum mulukul ard, ga can sarakunan ƙasa suna tahowa gare ni. Yana kiransu da sarakuna saboda izini. Me yasa yace istihza'an bihim? Li'annahum kanu mutaqashshifina thiyabahum rithatun wa 'aynuhum khashun. Cewa da yake sarakunan ƙasa sun zo muku ba wai da gaske yake ba, yana faɗin hakan ne bisa izini. Me yasa? Li'annahum kanu mutaqashshifina, saboda su sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama sun kasance mutane ne wanda suke rayuwa cikin gwagwarmaya da wahala. Dan galibi waɗanda suka fara karɓar musulunci gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane ne waɗanda suke masu rauni. Daga bayi sai waɗanda aka ƴanta su, sai kuma waɗanda ba masu faɗa a ji ba, sai kuma masu rauni. Shi yasa da aka tambayi Abu Sufyan dangane da waɗanda suka yi imani da Annabi a matakin farko, shin maɗaukaka ne suka karɓi wannan addini da ya zo da shi, ko makaskanta, ma'ana waɗanda ba komai ba ne cikin al'umma, ba a san da su ba, masu rauni wanda suke rayuwa da wahala da gwagwarmaya? Abu Sufyan ya ce a'a, masu rauni ne suka karɓi addini gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To dubai da cewar suna rayuwa cikin gwagwarmaya, cikin kunci, sannan ya buhum rittatu, tufafinsu makaskantan tufafi ne, za ka ga sun yi laushi, wasu tufafin ma za ka ga sun fashe saboda talauci da suke rayuwa cikinsa. Wa aishuhum khashun, abinda suke rayuwa da shi na abinci abu ne wanda yake ba mai daɗi ba, kuma bai taka karaya karya. To irin wannan za a kira shi da sarki. Kaga in an kira wanda yake rayuwa cikin irin wannan yanayi da sarki, ko shakka babu izini kake masa. A ga mutum da tufafi ya yi laushi yana shirin fashewa, jijjiyoyinsa sun fito, ƙasusuwansa sun bayyana, alamar mutuwa ta bayyana daga gare shi, yana rayuwa cikin wahala, cikin gwagwarmaya, abinda zai ci ya fi ƙarfinsa, kuma a dube shi a ce sarki, kaga wannan ko shakka babu iskili ne saboda ba haka siffar mai sarauta take. To suna kira, yana kiransu da sarakuna a babin izgi, kuma duk sanda ya ga sun taho sai ce to ku saurara, kowa ya nufi, kowa ya shiga hankalinsa, ga sarakuna za su wuce. Haka duk sanda ya ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun taho, shi kuma kalar cutar wanda yake musu. To kuma mun san bisa al'ada duk wanda aka masa izgili abin zai tsotsa, musamman a maka izgili da sitirarka ko yanayi da take ciki na kunci. A yi wa mutum izgili da irin waɗannan siffofi ɗin, wannan ko shakka babu zai so sarai. To bai tsaya iyakansu ba, yakan zanne har ya yi wa manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam shi ma bai tsira ba. وكان يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم سخرية أما كلمت اليوم من السماء يا كسر تقول شيئا حديدا من ذلك صلى الله عليه وسلم يناتي مسا أبا من إذن أما كلمت اليوم من السماء شين يوم أيما كان أدخل بسببه عند النبي يأتي موسى أيشي من دوننا أنه ana saukar masa da ayoyi daga sama daga gurin Allah Maɗaukakin Sarki. Wannan ya sa duk sanda ya haɗu da annabi sai ce yau ba a saukar ma da magana daga sama ba ne, yau ba a yi maka magana daga sama ba, gobe ma ya haɗu da shi, haka zai faɗi. Amma wannan duka yana yi ne a babin izini. To amma kuma babu abin da ya canja tirbar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tafiya a kanta na kiran mutane zuwa bautan Allah subhanahu wa ta'ala, shi kaɗansa da kuma barin bautan gumaka su kuma abin da basa su. Kenan duk izgilin da aka yi ta yi wa manzon Allah bai rage masa ƙaimi ba wajen da'awarsa, saboda da'awarsa yana yi ne don neman yardan Allah. To kuma duk abin da kake don neman yardan Allah ba abin da zai sa ka koma tsaye. Wannan shi ne babban ma'auni da zai sa mutum ya fahimci aiki kaza da nake shin dan Allah nake ko ba dan Allah. Idan ya zamanto zargin mai zargi zai sa ka rage bisa abin da kake na alkhairi, wannan ya nuna kenan wannan abu da kake na alkhairi ba dan Allah kake, ko kuma ko da dan Allah kake akwai farmaki na riya da ya shiga cikin ya afkawa wannan aiki na. Sannan yabon mai yabo ba zai sa ka ƙara bisa yadda kake, saboda kai yabon Ubangiji kake. To duk yadda halittu za su yaba maka, kai ba nasu kake nema ba zai ƙara maka. Wannan shi ne babban ma'auni da mutum zai iya gane aiki kaza da kaza da nake na alkai shin dan Allah nake ko ba dan Allah. Idan ya zama zargin mai zargi ba zai sa ka rage ba, yabon mai yabo ba zai sa ka ƙara ba. To wannan babban alama ne ko babban alama ce da take nuna cewa wannan aiki naka wa Allah subhanahu wa ta'ala take yi wa shi kaɗansa, ba wani da yake da rabo a cikin wannan aiki na. To haka da'awar manzon Allah ta ci gaba da wanzuwa, ta ci gaba da gudana, duk irin cutar wanda ake masa bai taɓa tunanin cewar bari yau kan bari in huta ba, ai sun wahalar da ni, sai ma dai abin da ya faru. To sai misali na shida cikin misalan mutanen da suka cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace wa minhum al-aswad ibn al-muttalib al-asadi ibn ammi khadijata, daga cikin jerin masu cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai al-aswad ibn al-muttalib al-asadi, mutumin da ake kiransa al-aswad ibn al-muttalib, wanda ya fito da kabilar banu asad. ibnu ammi Khadija dan babban Khadija, Khadija matar Annabi. Idan mun kula da galibin masu cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, za ka ga kusantansa in ma ko waɗanda suke da alaka da shi ta ɓangaren mahaifinsa, ko kuma waɗanda suke da alaka da shi ta ɓangaren mahaifiyarsa. Kaga ta ɓangaren mahaifinsa Mota Abu Lahab, amuwan mahaifinsa. Ta ɓangaren mahaifiyarsa waɗanda suka gama bayaninsa Al-Aswad bin Abd Yarud Az-Zuhri, ko kuma ta ɓangaren matarsa, to shi ne wannan Al-Aswad bin Al-Muttalib, wanda ya fito da ƙabilar Banu Asad. Ita ma matar Annabi Khadija ta fito ne da ƙabilar Banu Asad. To shi Al-Aswad bin Abd Al-Muttalib ɗan babban Khadija. Khadija ita kuma ‘yar babban shi Al-Aswad. Kaga kenan su ma a nan guri da matar Annabi Khadija da shi wannan Al-Aswad, wanda shi ma yana cikin jerin waɗanda suka cutar da manzon Allah, ‘ya’yan babban ne. Kana huwa wa shi'atuhu idza marra alayhim almuslimuna yatazamatuna. Shi wannan Al-Aswad bin Al-Muttalib Al-Asadi ya kasance shi da mabiyansa, magoya bayansa, idan musulmai sun zo sun wuce inda suke zaune, ya tazamatu sai suna musu izgini ta hanyar mammotsa kira, sai wannan ya motsa kiransa ma wannan, wannan ya motsa kiransa ma wannan, kiran su kurube su kurube su, ga su nan suna fito. Magana ce wacce suke yin ta amma da kira, shi ne zunɗe ne da kira suna yi ne a duk lokacin da suka ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo wucewa, ko kuma sun zo wucewa tare da manzon Allah, sai su hau magana da kira, wannan ya taɓa wannan da kirarsa, wannan ya yi ishara ma wannan da kirarsa, ko kuma da idansa ya masa ishara cewa ga su can wahalallin suna taho, sai wannan ma ya ma wannan ishara. To wannan nan da suke, sai su ɗauke shi abin izgini wa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. وفيهم نزل في سورة المطففين إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. يجي أكون أن المتاني waɗannan ayoyi na suratul mutaffifin suka sauka, wato shi Aswad da abokan zamansa, ko kuma ‘yan dabarsa, magoya bayansa, a kansu ne waɗannan ayoyi na ƙarshen suratul mutaffifin suka sauka. Allah maɗaukakin sarki ke ba da labari dangane da irin izgirin da suke yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi da sahabbansa, yace innal ladina ajrahu kanu minal ladina amanu yadhhakun. Lallai waɗanda suka zama mujrimai sun kasance wa mu'minai suke yi wa dariya. Wa idza maru bihim, idan mu'minan sun zo sun wuce su suna zaune a dabar, ya tazamatu sai su dinga yi musu izgini ta hanyar ishara da kira, suna nuni da kira, suna zunɗe suna nune da kira. Wannan fassara ce cikin fassarori da malamai na tafsiri suka yi wa wannan kalmar ta ya tazamatu, shi ne ka yi izgini wa mutum ta hanyar motsa kirarka wa abokinka da kuke zaune tare da shi a yayin da wani ya zo wucewa wanda kuke so ku yi wa kanki hidima, ko kuma wani ya iso inda kuke zaune sai mu ishara kai ka masa ishara da gira shi ma ba ishara da gira kuna magana kawai wancan din amma maganar da ba ku furta ta ba kuma ishara ce wacce take nuna cewa kamar aibanta shi kuke so ku yi ko kuma kuna ishara yana ɗauke da wani abinci amma ko abu kushe wasu malamai suka ce ta zama zuwa ma'anar ya ta zama zuwa shi ne aibanta ba ma isharar da jiran ba ne aibanta su suke suna kushe idama zuwa yin ya ta zama zuwa in su huce su sai su dinga aibanta su wasu kuma suka ce ma'anar ya ta zama zuwa sai su dinga zungura su wa idama zuwa yin ya ta zama zuwa idan sun zo huce su sai su dinga zungura su zunguri wannan su zunguri wancan da ga fassara guda rubutu malamai suka yi wa wannan kalmar ta ya tabama fi wannan fassara ta uku da suka fassara ta da kungura sun kafa hujja da hadisi ummu na aisha ma'ana wajen fito da ma'anar kalmar ya tabama dun akan cewa ma'anar ta kungura ce hadisi na ummu na aisha da take ba da labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan ya tsaya sallar dare ita kuma tana kwance ta inda al-qibla yake inda annabi zai yi sujjada ɗakin nasu kuma taguraren ɗaki ta ce to idan annabi ya zo yin sujjada ta ce kana annabi idan sajada ga mazani fa qabattu rijlayya sai ta amfani da kalmar ga maza yadda ga mazu ga maza a yi kalmomin iri ɗaya Aisha ta ce annabi ya kasance idan yana sallar dare ni kuma ina kwanci kana nabi idan sajada annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya taho zai yi sujjada ga mazani sai ya zungure me yasa annabi yake zungurarta dan ta dan dauke kafarta ya samu gun da zai yi sujjada sai ta dauke ta ce fa qabattu rijlayya sai dauke kafafuna sai ya yi sujjada idan ya tashi ya ci gaba da sallar sa sai na mai da kafafuna wa saboda dakin taburar dan daki waka idan ya sake zuwa raka'a ta biyu yana so ya yi sujjada sai mata ishara cewa zai yi sujjada ta hanyar ne sai dan zungure ta kan haka sai ta fahimci cewa yana so ta dauke kafafunta ne yayi sujjada sai ta dauke kafafunta sai yayi sujjada to amma sai ta amfani da wata kalma kalmar gamaza gamaza ne sai dan zungure ne to anan gurin da Allah madaukakin sarki ya ce wa idama rubihim yatazamadun idan mu'minai sun zo wuce waɗannan mujrimin yatazamadun sai su dinga zungura wannan ma'anar karmar ya tazamadun zungura ce waɗannan fassara guda fassarori da aka yi guda uku ma ita wannan kalmar duk za ta iya ɗauka sa'annan waɗannan mujirmai duk za su iya yin izgili wa sahabban annabi da annabin kansa ta hanyar ishara da gira a yayin da suka zo wuce saboda me saboda suna ga yanzu fito na fito suke da addinin da su suka tashi suka samu iyaye da kakanni a kai saboda haka za su yi ta musu izbi don su bari sannan kuma za su iya aibanta su din an fassara ya tazamudu da aibantawa in suka zo wucewa za su iya aibanta su sannan kuma in suka zo wucewa za su iya zungurata su masu sa hannu su zungure su tunda manzo Allah yana sallah ba tumbin saniya aka ɗauko tumbin raƙumi aka ɗauko aka zo aka zanzaga masa a gadon bayansa ba to kaga in an tsaya iya zungurin ba a yi da sauƙi a kan a ɗauko ƙazanta a zo a zanzaga wa mutum yana sallah saboda haka duk waɗannan abubuwan za su iya aikatawa to shi ne Allah yake ba mu labari irin waɗannan tsangwama da cutarwa da suke yi wa muminai cikinsu manzon Allah yana ɗaya daga cikinsu cutarwar ta su ba ta tsaya iya nan ba Allah ya ce wa idan qalabu ila ahlihim qalabu fakihi sannan kuma har ila yau idan sun koma zuwa ga iyalansu in dare yayi kenan kowa ya koma gida ba sa takaituwa da izini da suka yi taiwa sahabban annabi da rana lokacin da suke zaune a dabbar sahabban suka zo wuce suka yi ta musu izini ba sa takaituwa da wannan in sun koma wurin iyalansu sai su yi ta taɗin abu shi ne fakihi ma'anar fakihin sai su yi ta taɗin abu suna dariya suna raha wato abun burge su yi yadda suka yi ta cutar da annabi ɗazu da yamma ɗazu da hamsi ɗazu da rana yadda suka yi ta cutar da sahabban annabi ɗazu da yamma da hamsi da rana sai suna taɗin abu suna jin daɗi suna taɗi wa iyalansu iyalansu suna jin daɗi sai su ɗan abun a matsayin abun raha wanda za su raka daransu da shi shine idza qalabu ila ahlihim qalabu fatihim in sun koma gurin iyalansu sai suna taɗa abun wa iyalansu don su sa kansu annashuwa wajen sake labarin abin da ya faru na izgini da cutarwa da aka yi wa manzon Allah ai ma sai ya yi kaza ai ba ki san ma da na masa kaza ya yi ba ai ba ki gaba lokacin da suka zo da kayan su ko ɗanɗu sun ji jiki da muka zungure su suka yi wani haka dai sai kai yana haƙaiƙo abin da suka yi musu wa matarsa wa ƴaƴansa yana dariya matar tana dariya ƴaƴan suna dariya suna jin wa idza ra'aw idan suka gansu sun taho da annabi da sahabbansa qalu inna ha'ula ila dhalimin sai su ce ka waɗannan ba akwai batattu wahalan me yasa suke kiran su da wahalan suke kiran su da batattu suna ga ai mai tataccen ra'ayi ba yadda za a yi bar addini tsohon addini da ya tashi ya tsinci iyaye da kakanni a kai wannan sai batacce amma wanda yake ba batacce ba dole zai tafi kan abin da ya taso ya tarar ana yi a gidansu abin da ya tadda iyayensa na yi wanda su ma iyayen nasu sun tadda iyayensu na yi kenan yanzu batacce ne zai bar abin da iyaye da kakanni suka taso a kai wannan ɗabi'a ce ta mutanen da suke mutanen banza suna yin laƙabi iri-iri wa mutanen kirki musamman masu riko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya riko da sunnan manzon Allah zaka ji ana bashi laƙabi kala-kala to wannan sunna ce ta mutan Makka Quraishawan Makka gashi suna kiran zaben annabi da amfalu batattu wa haka zalika a yau al'amari ne duk wanda baya kan timba zaka ga wanda yake kan timba shi ake kira batacce kuma za a yi ta gaya masa laƙabi iri-iri waɗanda suke ƙunshe da aibantawa suke ƙunshe da cutar wannan misali na shida kenan cikin jerin misalai na mutanen da suka cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misali da zamu je na kusa da ƙarshe cikin jerin misalan mutane da suka cutar da manzon Allah shine yace wa minhum al-walid ibn al-mughira daga cikin waɗanda suka cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai al-walid ibn al-mughira amma Abu Jahl wannan babba ne ga Abu Jahl Abu Jahl kuma mun san babban makiyi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to al-Walid ibn al-Mughira babba ne gare shi min uzamai Quraysh yana cikin madaukakan Quraishawa wa fi sa'atin min al-'aysh kuma mutum ne wanda yake da yalwar duki Allah ya bashi dukiya mai tarihi to amma abin da zai baka mamaki mutum ne wanda yana da basira mutum ne mai fasaha sami al-Qur'an marratan min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wata rana yana tafiya sai iske manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ɗakin Ka'aba yana zaune yana karatun Al-Qur'ani. Maza Allah yana karanta suratu Zatir, ya karanta ayoyin farko na suratu Zatir. Hali tanzilul kitabi min Allahil Azizil Alim, ghafirid dhanbi wa qabilit tawbi shadidil iqabi bit tawb, la ilaha illa huwa ilayhil masir. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. Waɗannan ayoyi su ne alwali dunul muhira ya ji annabi yana karanta jikin ɗakin Ka'aba. To lokacin da ya ji waɗannan ayoyi sai jikinsa sai ya yi sanyi. Sai tashi sai ya tafi. Da ya je sai ya samu ‘yan ƙabilarsa, shi ne Ali yake ba mu labari. يجي سمع القرآن مرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقومه بني مخضوب وترى ليات القرآن من ذلك أنه نكرة هذا أنا أعيد نكرة نبقى سورة غادر يجي من ذلك أنه يكرة سيدي كن سيد سبيل ديتاج سيد يسر أم كبيلة كبيلة بلو مخضوب sai yake ce musu wallahi laqad sami'tu kalaman, yace na rantse da Allah, laqad sami'tu min Muhammadin anifan kalaman ma huwa min kalamil insi wala min kalamil jinn, yace na rantse da Allah dazu da naje na samu Muhammad cikin ɗakin Ka'aba naji yana karanta wani magana. Wannan maganar da Muhammad yake karantawa bai yi kama da maganar mutum, kuma bai yi kama da maganar aljani ba. Mun ji abu na farko kenan, wannan shaida na farko kenan da ya yi maganar da ya ji daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce ya rantse da Allah maganar da ya ji Annabi yana karanta ta kawo jikin ɗakin Ka'aba. Maganar ba ta yi kama da ta mutum ba, saboda mutum ba zai iya ƙirƙiro irin wannan magana, duk ba sa, saboda shi a cikin Larabawa ana ga ba wanda ya kai shi fasaha. To in ba wanda ya kai shi fasaha kenan wannan maganar shi ma zai iya ƙirƙiro irin ta. To amma da ya bi sai ya ji maganar ta fi ƙarfin fasahar, to shi ya sa da ya zo sai yake gaya musu cewa ya ji wata magana daga gurin Muhammad ɗazu a jikin ɗakin Ka'aba. Wannan maganar ba ta yi kama da ta mutum ba, kuma ba ta yi kama da ta aljani ba. Wannan shaida na farko ya ce wa inna lahu la halawa. Sannan wannan maganar da Muhammad ya ji yana karanta ta, magana ce wacce take jan hankali, magana ce wacce take kwantar da hankali, za ta ja hankalin mutum kuma ta kwantar masa da hankali. Mun ji shaida ta biyu, wato saboda daɗin magana, yadda magana take da daɗi za ta ja hankalinka kuma ta kwantar maka da hankali. Akwai wani labari da na yi karo da shi na BBC kwanan nan, daidai ne kan wani mutum da yake ina da ko jihar Nasarawa ne lafiya. Ya haifi ɗansa na fari, ɗan da aka zo haihuwarsa mahaifiyar ta yi dogon nakuda, mahaifiyar ta yi dogon nakuda kusan ana cewa ma sai da ta yi awa 48 tana nakuda. To da aka haifi yaron sai ya zo kamar wulli-wulli haka, ma'ana ya yi nuzin memories
haka za ka ga tunuku yana ba kuma ba magana kamar dai ba mai hankali to amma a duk da haka uban sai ya rubuta wannan kan yana masa hidima ya gyara shi ya ba shi abinci in ma ya zo fita aiki ya goya wa annan shi wannan kan da aka haifa da suka zo a bayan sa yanda za su kula da shi wannan dan nasa ya sa masa suna Dr. Hamza har ma kyauta yake yi wa ƴaƴansa idan sun yi hijima da ƙawainiya wa Dr. Hamza an yi girma ya zama matashi amma ba magana ba hankali aka sai ake tambayar sa aka ce to menene yake sa shi dariya ya sa shi nishaɗi yace in an kula masa yace in kana so ka ga nishaɗin sa ka ga dariyar sa ka ga fara'ar sa ka kunna masa karatun alqur'ani kana kunna zaka ga yana dariya yana nishaɗi yana fara idan aka kashe kuma sai ya tsaya idan aka sake kunna sai ka ga yana nishaɗi yana fara wannan haka alqur'ani shedar da Walid bin al-Mughira ya ma'a al-Qur'ani cewa inna lahu la halawa yana da dadin saurawo wannan mushriki ne yake shedawa al-Qur'ani mai motan guma yace inna lahu la halawa mun ba mai yau kuma sai ka musulmai da yawa ba su san din Qur'ani sai dai su kunna kidan wace wace kan fina-finai din ma ko na Indiya akwai wani nazuwar hauna fi sai kita malam kamar zai daga na gun ciniki ma da za mu yi da shi da yadda zai kai baya jina sai nawa za ta kalle ce eh da ce to kashe abun mana tukun da Allah kamar zuciyarka za ta fashe kaga dan musulmi garin musulmi an haife shi ciki da baya musulmi amma ba za ka ji sautin Qur'ani yana tashi a cikin motar sa a cikin nan sa sai dai ka ji waka ka ji kina kamar zai daga na gun na mantera akwai wanda ba yan tera ba da yawa yawa Allah wallahi kadan ne zaku ga yawo sun wuce da irin masu na san dan kaji Qur'ani ko kuma masu motar kabu kabu daga gari zuwa gari kadan ne zaku ga ya ta da motar sa ya kama hanya kunna karatun alqur'ani kuma la alqur'ani ne ana karanta shi ji inda musulmi yake wallahi zai samu kwanciya hankali zai ji daɗi ala zikrillahi tatma'innul qulub alladheena amanu wa tatma'innul qulub bi zikrillah mu'minai da ambatan Allah zukatun su ke samun nutsuwa ala zikrillahi tatma'innul qulub ai da ambatan Allah ne zukatun ke samun nutsuwa in zuciya bata samu nutsuwa da ambatan Allah babu abin da za ta samu nutsuwa da shi wani shi sai yana jin kiɗa ne waje samu wani sai yana jin wace-wacen Hausa na fina-finan Hausa shi ne zai ji nishaɗi wani kuma sai yana jin na Indiya shi ne zai samu nishaɗi amma hakikalin nishaɗi shi ne da ambatan Allah ake samun nishaɗi da nutsuwa ta zuci wannan Walid bin al-Mughira babban Abu Jahl shi ne yake shaida wa Qur'ani cewa yana da daɗi wajen sauraro inna lahu la halawa wa inna alayhi la talawa sannan shi alqur'ani na lafuzan sa zaki ne da shi a kunnen ka idan kana sauraro suna da zaki amon su idan suna shiga kunnen ka ji shi Walid bin al-Mughira ba musulmi bane kuma ya mutu da musulunta amma yana wannan shaida wa alqur'ani cewa lafazin sa da daɗi lafazin sa da zaki amon sa akwai daɗi wajen sauraro yace wa inna a'lamu la muthmin saman wannan magana yana da yabanya kamar bishiya ce wacce take da ƴaƴa wannan magana alamunta akwai natija tattare da ita wanda bishiya idan ta yi ƴaƴa ai an samu natija to shi ma wannan magana da yake alamunsa akwai natija tattare da shi akwai gajiyar da za a ci jikin wannan magana shine wa inna a'lamu da mutu sama wannan magana akwai kayan da za a ribata da su na marmari sai kwatanta shi ko ya kamanta shi da bishiya yace wa inna asfalahu la muhdath, sannan kasansa kuma yana da yalwa, jijiyoyin kasansa suna da yalwa, kamar magana ne wanda yake da ƙarfi ta ƙasa ta sama, kuma yana da natija da gajiya da za'a. Yayi kokarin kamanta magana da yake da bishiya wacce jijiyoyinta sun yi yako a ƙasa, ta tafi sosai a ƙasa, sannan ta sama kuma ta ba da yabanya, ta ba da ɗaya, don ya nuna tasirin wannan maganar da ya ji. Sai kwatanta shi da bishiya wacce take mai ƙarfi, wacce ta dasu ta tsayi, iska ba za ta girgiza ta ta yadda ita ba, sannan kuma ga shi ta ba da ‘ya’ya, ta yi yabanya, abun burgewa, abun ban ƙaye. To haka wannan maganar yake, yadda za ka ga bishiya ta burge ka, wacce ta kafu ta tsayi da ‘ya’yanta, to haka wannan maganar da ya ji shi ma ta burge shi. Ina fata mun ba da fahimtar nasu. Yadda za ka ga bishiya mai ƙarfi ta tsayi, babu iskar da za a yi, komin ƙarfin iskar ta kada wannan bishiya, saboda yadda jijiyoyinta suka yi yako a ƙasa, sannan kuma restanta suka ba da kayan marmari, duk wanda zai ganta za ta burge shi. To haka shi ma wannan magana, duk wanda zai saurare shi zai burge shi. Wannan shi ne kwatancen da yake yi nan, cewa ya yi inna a alamu da muslim, samansa akwai kayan marmari, ya yi ƙaya, ya yi yabanya, wa inna asfalahu la muqdik, sannan ƙasarsa kuma ya jijiyoyi sun yi yako cikin ƙasa, ya riƙe ƙasa sosai, kamar yana kamanta yadda bishiya ne irin wannan surar take, yadda za ta burge mutum, haka shi ma wannan magana in ka ji zai burge. Kenan dai wannan magana da ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, magana ta burge shi. Sai a ƙarshe ke cewa wa innahu ya'lamu wa ma yu'lamu, shi ce da guda nawa yayi ma Buhari, muna da sabawa ko ba ma da sabawa? To mu dan koma baya ka sheda ta farko da yayi ma Al-Qur'ani, yace ya ji wani magana da Muhammad yake karantawa, magana ba ta yi kama da ta mutum ba, kuma ba ta yi kama da ta aljani ba. Wannan shaida na farko. Shaida na biyu, magana tana da zafi ga wanda ya saurare ta. Shaida ta uku, maganar tana jan hankalin mai sauraron ta. Sai shaida ta huɗu, maganar ta yi shige da bishiyar da take da ƙarfi, wacce ta da cikin ƙasa, kuma ta ba da yabanya da ‘ya’ya a sama. Duk wanda zai ga bishiya irin wannan za ta burge shi, kamar duk wanda zai saurari wannan maganar zai burge shi. Wannan shaida na nawa kenan? To shaida na biyar, sai cewa innahu ya'lamu wa ma yu'lamu, sannan kuma shi wannan maganar da na ji ya'lamu, shi yake ɗaukaka mai karanta shi, wa ma yu'lamu ba mai karanta shi ba ne zai ɗaukake shi. Ai ba wanda ya zai je ya ɗaukake Al-Qur'ani? Mutum nawa suka ɗaukaka da Al-Qur'ani? Amma waye zai ce yau shi ne ya ɗaukaka Al-Qur'ani, ba dai shi ba da Al-Qur'ani bai ɗaukaka ba? Babu. To amma mutane da yawa sun ɗaukaka a sababin Al-Qur'ani. Sayyidina Umar, Allah ya yarda shi, lokacin khalifancinsa, ya fita daga garin Madina, tunda nan ne hikwata na Musulunci, zai tafi Makka. Yana hanyarsa ta tafiya Makka, sai ya haɗu da gwamnansa na Makka, wanda ake kiransa da Nafi' bin Abdul Harith. Musan sai na Umar yana da gwamnoni a garuruwa daban-daban, shi yana zaune a Madina, amma ya tura gwamnoninsa garuruwa daban-daban, duk garin da ya shiga ƙarƙashin ikon Musulunci, sai da na Umar ya tura gwamnoni. To ya tura Nafi' bin Abdul Harith zuwa Makka, shi ne gwamnan Makka. Musan sai na Umar ya fito daga Madina zai tafi ziyara ta aiki zuwa garin Makka, dama yakan yi haka, yakan yi musu ziyara ta barata. Gwamna bai sani ba ko kan sai ga Sayyidina Umar a garin. To irin wannan ziyarar Sayyidina Umar ya fito, kicin sai ya haɗu da gwamnansa a wani wuri da ake kiransa Usfa, ya fi kusa da Makka. Yanan gwamnan nasa ya fito daga Makka, shi ma zai tafi wata tafiya a ran. Sai Sayyidina Umar sai ya ci tubur da shi a Usfa, sai ya ce masa, "Manista amalta ala ahlil wadi, yanzu da ka fito za ka tafi wani sha'aninka, wa ka jagorantar wa mutan Makka a madadinka, gabaninka je sha'aninka ka dawo." Wannan gwamna nasa Nafi bin Abdul Harith sai ya ce, "Na jagorantar musu Ibn Abza." Ibn Abza ya jagorantar musu. To sai Sayyidina Umar bai san waye Ibn Abza, saboda garin Makka ai ba karamin gari ba ne, gari ne wanda yake ɗauke da guraben aikin hajji, rukunin cikin rukunan musulunci, ga ɗakin Ka'aba, ga Mina, ga Muzdalifa, ga Arfa, ga Safa, ga Marwa. Allah ya ambace su a cikin Alƙur'ani, "Inna Safa wal Marwata min sha'a'irillah, idza aqamtum min Arafat." Kaga mash'aril fadhkurullah inda mash'aril haram. Kaga an ambaci Arfa, an ambaci Muzdalifa, an ambaci Safa, "Inna Safa wal Marwa." Sannan an ambaci ɗakin Ka'aba, "Wal yatawwafu bil baitil atiq." Kaga garin Makka ai ba karamin gari ba. To shi yasa Sayyidina Umar ya ce, "Wa ka jagorantar musu?" Sai ya ce, "Ibn Abza." Ya ce, "Waye Ibn Abza?" Shi bai san Ibn Abza ba. Sai wannan gwamna nasa ya ce, "Ai wani bawa ne da aka hana." Sayyidina Umar ya ce, "Kai yanzu za ka jagorantar musu da bawa da aka hana? Ma'ana duk girman garin Makka ka rasa, wa za ka ƙura ya zama jagora a garin Makka sai bawan da aka yanta?" Amma ba ka kyauta. Sayyidina Umar yana tuhumar sa, ya yi ba daidai ba saboda girman garin Makka da matsayinsa, amma an gata musulunci. Sai shi wannan gwamna na Sayyidina Umar, Nafi bin Abdul Harith, sai ce, "Ai ya amiran mu'minin, dalilin da ya sa na jagorantar da shi saboda makarantun Alƙur'ani, ma'ana ma'addacin Alƙur'ani, shi ya sa na jagorantar da shi. Sannan kuma ya san ilimin rabon gado." Sayyidina Umar sai ya ce, "Eh, to ka yi daidai, lallai zan ƙarfafe ka bisa wannan aiki na ka." Ya ce, "Na ji manzonku yana manzonku ba wai shi ban da shi ba ne, a adan ya girmama wannan gwamna nasu saboda ya yi abin a girmama shi, kuma a jinjina masa a yabe shi, shi ya sa ya jinjina manzon zuwa gare shi, amma shi ma manzonsa ne." Ya ce, "Amma inna nabiyyaku ƙalƙala." Ya ce, "Amma kuka sani tabbas wannan aiki da kai aiki ne na gaskiya, saboda annabinku ya ce, 'Inna Allaha yarfa'u bi hadha alkitabi aqwam.' Lallai Allah da wannan Alƙur'ani zai ɗaukaci wasu mutane. Mutanen da makaskanta ne sai Allah ya ɗaukake su a duniya saboda Alƙur'ani, saboda sun san Alƙur'ani sai Allah ya ɗaukake su a duniya. "Wa yadhu bihi akhari." Sannan wasu kuma da Alƙur'ani Allah zai kaskantar da su. Da maɗaukaka ne, amma da suka yi watsi da Alƙur'ani sai Allah ya tabar da su, ya kaskantar da su. To kaga wannan shaidar da Alwali bin Mughira ya yi, shaida ce wacce take ta gaskiya. Shaida guda biyar ya yi wa wannan littafi na Alƙur'ani. Kuma lokacin da ya saurari ayoyin Alƙur'ani ba musulmi ba ne, kuma har ya mutu ma bai musulmi ba. To amma ba da yake ya faɗi shaida wacce take ta ta'adalci. Wannan maganar da Alwali bin Mughira ya yi na shaida da ya bayar har guda biyar a kan Alƙur'ani, sai ya taɓa zuciyar mutan ƙabilar. "Faƙalat Ƙuraishu, mutan kabilar sa sai suke ba wa Quraisha labari cewa kun ji abin da Walid ibn al-Mughira yake faɗi game da Al-Qur'ani game da abin da ake so kawo wa Muhammad to an sai Quraisha suka tura shi saboda shi Walid ibn al-Mughira nan suna ji da shi wajen fasaha na harshe sannan kuma mutum ne mai basira mutum ne mai hikima idan ma musuma ce ta haku tsakanin wani da wani shi ake zuwa ya raba dangana to yanzu kuma gashi yana wannan shedar wa Qur'ani sai suka tsori ta saboda in ya musulunta ga yassutawa ta to shi ne anan gurin faqalat ya ce faqalat Quraish ce Quraisha suke cewa saba'a wallahi walid la tasba anna Quraish kulluha suka ce ta wallahi walid ya canta addini ya koma addinin Muhammadu tunda wannan maganar da Walid ibn al-Mughira yayi ai ba wanda zai magana sai musulmi magana ce ta musulmi ne ya kamata yi to amma shi kuma gashi yayi ta amma ba musulmi to da suka ji wannan shedar da yayi wa Al-Qur'ani sai suka ce Walid ya canja addini tunda ko Walid ya canja addinin sa Quraisha su ma za su canja addinin saboda ne yadda ake ganin shi mutum ne wanda yake mai basira mutum ne mai hangen nesa Quraisha kuma abin da ya yi suna gani daidai ne to yanzu abin da ake tsoro shi ne matuƙar ya shiga musulunci su ma za su shiga musulunci to shi ne sai Quraisha suka je suka shiga mutum ya za su yi shawo kan wannan al'amari saboda in wani gudun lokira ya shiga musulunci lokacin Quraisha za su shiga musulunci to shi ne suka je suka shiga mutum ake tattaunawa ya za a shawo kan wannan al'amari to da aka ji ana tattaunawa faqala abu jahal sai ce dama a baya mun ce shi a Walid ibn al-Mughira babba ne ga abu jahal Walid ibn al-Mughira babba ne ga abu jahal to da aka ji aka shiga mutum ana tunanin ya za a yi a shawo kan wannan matsalar da ta kullo kai yadda Al-Qur'ani ya yi tasiri a zuciyar Walid ibn al-Mughira ya yi shaida har guda biyar wa Al-Qur'ani ana ga kamar ya shiga musulunci kuma ya shiga musulunci Quraisha za su shiga musulunci to shi ne suka je suka shiga mitin suke tattaunawa za su yi shawo kan wannan al'amari to sai Abu Jahal ya daga hannu yadda ina da ra'ayi sai ce ana a fi kunnuhu ku kwantar da hankali na san yadda zan yi da shi zan je in same ku zan iya muku al'amarin su ku bar mun komai a hannu ku bar mun wuka da nama in ji Abu Jahal ku kwantar da hankali ku ni na san yadda zan yi fatawajjaha wa qa'ada ilayhi hazinan Abu Jahal sai kama hanyarsa ya je samu wannan babba nasa Al-Walid ibn al-Mughira dai kan gare shi sai ne wuri ya zauna Abu Jahal sai ne wuri ya zauna amma da ya zauna sai ya zauna cikin fushi da bacin rai Abu Jahal sai ya zauna cikin fushi da bacin rai wa kallamahu bima ahmahu yayi magana wa babban nan nasa maganar da ya fusata babban maganar da ya fusata babban da wannan magana wata magana ce ya fusata babban da magana ya ce ka ga abin da mutanen ka suke cewa suna cewa ka shiga addinin Muhammadu ni kuma na san kai mutum ne mai tunani kai mutum ne mai basira kai mutum ne mai sanin ya kamata ba da za a yi ka shiga addinin nan kamar ya fasa masa kansa sannan bayan ya fasa masa kansa kuma kamar ya kaskantar da shi sai ya kaskantar da shi a yanzu shi ake kallo a yi koyi da shi ya za a yi shi kuma a ce ya yi koyi da wani to shi ne wannan magana sai ta kusa ta shi faqama ta ce sai ya tashi shi wannan babba na Abu Jahal Al-Walid ibn al-Mughira fa'atahu sai zo gurin da Quraisha suke tare faqala sai yace musu tazkumuna anna muhammadan majnun fa hal ra'aytumuhu yuhawwasu ko kuna cewa muhammad mahaukaci ne shin kun taba ganin sa yana hauka kuna cewa muhammad mahaukaci ne kun taba ganin sa yana hauka yana sarfadai wa taquluna innahu kadir fa an ra'aytumuhu yatahkahan kuma kuna cewa shi matsubaci ne kun taba ganin sa yana kunku wa tanqumuna annahu sha'ir fa an ra'aytumuhu yata'afa shi'ran fat kuna cewa shi mawaki ne kun taba ganin shi yana waka wa tazkumuna annahu kadhdhab kuma kuna cewa shi makaryaci ne fa hal jarabtum alayhi shay'an min al-kalb shin kun taba kama shi da ƙarya ko so ɗaya wannan sune tambayoyi guda huɗu da yake tambaya ta farko kuna cewa Muhammad mahaukaci ne kun taba kama shi da hauka kun taba ganin sa yana hauka tambaya ta biyu kuna cewa shi matsubaci ne kun taba ganin sa yana kuma tambaya ta uku kuna cewa shi mawaki ne kun taba ganin sa yana waka tambaya ta uku kuna cewa makaryaci ne kun taba kama shi da ƙarya ko so ɗaya a rayuwarsa faqalu fi dhalika kullihi allahumma sai suka ce a duba ɗaya cikin hudun nan da kafai ba mu taba ganin sa yana hauka ba ba mu taba ganin sa yana tsuntu ba sannan ba mu taba ganin sa yana waka ba kuma ba mu taba kama shi da ƙarya kaje na cewa da suke yi sha'irun ƙarya suke masa cewa da suke makaryaci ƙarya suke masa cewa da suke mahaukaci ƙarya suke masa cewa da suke matsubbaci ƙarya suke masa kuma qalu sai suka ce fama huwa to shi menene ma'ana suna so su ji ra'ayin Al-Walid bin al-Mughira yanzu abubuwan da muke faɗi dan mu aibanta shi dan mu bata shi mu yi kwandemin din da awarsa duk ka ce babu waɗannan ko in babu su kai menene matsayinka shi matsayinsa a gurinka kenan yanzu suna so su ji matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam gurin shi Al-Walid bin al-Mughira inda shi Al-Walid bin al-Mughira bai dauki annabi a matsayin mahaukaci ba kuma bai dauke shi a matsayin matsubaci ba sannan bai dauke shi a matsayin mawaki ba kuma bai yarda cewa makaryaci ba ne to su tambayar da Quraisha suke yi wa Walid bin al-Mughira me matsayin annabi a gurinsu to ina ga matsayin annabi gurin Walid bin al-Mughira karanta wannan bayani za mu jinke tashi sai Allah madaukakin sarki ya kai mu mako na gaba saboda kurewar lokaci za mu dasa aya nan abubuwan da muka karanta da suke daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta da sakurakurai ko kuma tuntuɓen harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.